أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة مدسادوا أو أن مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان بنتي قبدا كراتم منا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم واللفاء والسعد يوسف عبو عزيز رحمه الله تعالى وننشيني مجلس منا قريد أربعين ترى أتكين كراتم ونا للتاهير منا ترى قوة شعبان هجرة قرمة كزوى مدينة دبو ليا دري هدود أربعين دباقي wanda ya daidai da 28 ga watan 1 a kalandar Bature 2026. Ƙarshen karatunmu mun gama shakhsiyya ta 52 shine Harisa bin Nu'man. Yau insha Allah za mu tashi shakhsiyya ta 53 shine Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Shine kamar yanda malam ya saba kowane sahabi idan ya ambace shi zai kawo maka wani take imma daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma wani abu wanda ya shahara da shi a cikin sahabban manzo Allah ridwanullahi ta'ala alaihim shine kalkashin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa lalle Abu Musa al-Ash'ari mu'minun munibun mutum ne mai imani ko kuma mummuni ne mai neman komawa zuwa ga ubangijin shi idan an ce wane mummuni ne to tabbas ya riga ya hada wata hanya ko kuma ya hawo kan wata turba wadda za ta sadar da shi zuwa ga gidan aljanna shi aslan in an ce al-imanu huwa at-tasdiqa imani shine gaskantawa duk abin da aka zo maka da shi kalkashin wahayi ne al-qur'ani ko sunna ka gaskanta kai imani 100% akan lalle ka yarda ka amuntu zaka yi abin da aka umurce ka hani abin da aka hane ka ki sanya malamai suke cewa in ka dauki imani shine at-tasdiqul jazim والإقرار الكامل والإعراف التام بوجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته shine bawa ya gaskatawa mukurata gaskatawa wanda babu kunu-kunu a jikinta babu wani wata shakka a jikinta haka mutun ya karrantawa wanda take cikakka haka kuma ya i'tirafi lalle da kai samu ubangiji duk abin da muke gani a rayuwar nan bangaren rububiyya Allah yayi shi shi ya halicce shi shi yake sarrafa shi gulgudan yanda ya gana ma kuma wannan ba wai musulmai ba a wannan lokacin ba hatta da kahuran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi zamani tare da su yayi shekara 13 yana ta kiran su akan su yi imani da Allah ya dawo lokacin da ya hijira ya yaƙe su akan su yi imani da Allah dukkan su yi imani da rububiyya sun yarda ba wani wanda yake arzutawa in ba Allah ba ba wani wanda yake halittawa in ba Allah ba ba wanda yake jujjuya al'amurka in ba Allah ba wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah wala in sa'altahum gashi nan ayoyi daban-daban suna nuna mana da zaka tambaye su wane ne yake halitta za su ce maka Allah ne da zaka tambaye su kul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi qul illah da zaka tambaye su waye yake arzuta su daga sama da kasa za su ce maka Allah ne sun yarda da busa dari ba wanda yake yi sai Allah amma dai mu saboda lalata a wannan lokacin zaka ga wani ya tashi ya ce a ai wannan duniyar da kake ganin ta ba wani wanda yi ta illa na ce ita ta samar da kanta, hankali ya dauka, hankali ba zai taba dauka ba. To shine bawa ya gaskata, gaskatawa wadda take cikakka, wadda babu kokonto a cikin ta, yayi i'tirafi lalle duk abin da muke gani a saman doren kasar nan da karan kawunan mu Allah ya halice mu, shi yake jujjuyi al'amurran mu, shi yake abin da ya ga dama yake arzutawa, wannan a wadata shi da kaza, wannan kuma a tauye daga cikin arzikin shi. Haka mu gaskanta bangaren uluhiyya, ba wani wanda ya tantanta a bautatawa da gaskiya in ba shi ba, bai dace wa a hada shi da wani abun bauta in ba shi kadai tilo ba, shi kadai ya tantanta a bautata mai. Haka bangaren asma'ihi wa sifatihi, sunayen shi wanda ya ambata mana da wanda nasussuka suka tabbatar mana, haka da siffofin shi wanda suke tsarkakakku, wajibi ne mu yi imani. Haka kuma mu tabbatar wa zukatanmu babu wanda ya tantanta a bautata mai da gaskiya in ba shi kadai ba, kuma bayan shi haramun ne qat'an. Idan kai ku ka hada bauta Allah da wani, in ya ga dama, ko kuma wannan hada Allah da bauta har abada Ubangiji ya dau alwashin ba zai gafarta wa bawa ba. Amma dai koma bayan haka, duk abin da bawa ya zo da shi Ubangiji yana iya gafarta mai, wa yaghfir ma duna zalika, yana gafarta wa bawa abin da yake koma bayan shirka idan ya tarar da shi. Haka kuma yake ƙara tabbatar mana mutum ya rigayi ya tabbatar wa zuciyar shi, lalle tabbatarwa ko samun nutsuwa a zuciya, yanda za a rigayi duk lokacin da za a ga maganganunka, ayyukanka, mu'amalarka tare da mutane, za a tabbatar lalle wane yana da imani, yana siffantuwa da abin da aka umurce shi, yana hanuwa da abin da aka hane shi. Baya da haka, wajibi ne ya yi imani lalle Muhammad sallallahu alaihi wasallama dan aike ne da gun Ubangijin shi, kuma wannan Muhammad shine cikamakon annabawa, babu wani annabi bayan shi. Wannan shine ainihin tantagaryen imani. In kana da wannan, to tabbas kana da imani a cikin zuciyarka. Shine wa'ansu daga cikin malamai suka ce shi imani shi qaulun bil lisani wa amalun bil jawarihi wa i'tiqadun bil qalbi. Shine kai furuci da harshenka, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, sannan kuma kai aiki da gabanka, duk abinda la ilaha illallah muhammadur rasulullah tazo da shi, to wajibinka ne ka aiwatar da shi, ka aikata shi da gabanka. Wannan idan ka aikata zaka samu imani. Haka kuma kai i'tiqadi, zuciyarka ta rigaye ta tabbatar babu wani wanda ya cancanta a bautata ma, babu wani wanda ya cancanta a hada shi da cikin rububiyyar Ubangiji, ko kuma a sannafa sunayen shi da siffofin shi a bashi in ba shi kadai tilo ba. Wannan shine imani na gaskiya. Shi sanya a cikin suratul anfal Ubangiji yake zana mana masu imanin ma na gaskiya sune, innamal mu'minuna allazina idza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Sai zano mana siffofi guda biyar, yace wanda suka cika wannan siffofin guda biyar sune mummune na gaskiya. Sune duk lokacin da za a ce a ambaci ayoyin Ubangiji, zukatansu za su kada, za su san lalle da su ake. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, idan aka karanta musu ayoyin Alkur'ani, maimakon kurum su kauda kai, he dai imani ya dada karuwa a cikin zukatansu. Sune wanda suke tsayar da sallah, tsayar da sallah ba kurmi yanda kaga dama ba ka shigo ka huta ba, a'a ka tsayar da sallah tare da khushu'inta, kamar yanda Abdullah ibn Abbas yake bayyana, shine ka zo ka tsaya a gaban Ubangiji, ka san gaban wa ka tsaya, tunaninka yana gaban Ubangiji, duk abin da kake yi a cikin sallah kake, ba wai ka huta yawon duniya ba, ka ta yawon kasuwa ba, ka tashi kuma ka huta daga masallaci, a'a same ka ka tsaya da sallah tare da khushu'i. Yace kuma wa mimma razaqnahum yunfiqun, wannan yuqimuna salata wa ala rabbihim yatawakkalun, kuma wa'innan wa'inda suke da imani shine duk abinda zai faru da su a rayuwar duniya zasu miƙa wa Allah, dama akan shi suka dogara, komi nasu Allah ne, bai tunanin a wani yana iya mai wani abu ya cutar da shi, ko wani yana iya mai wani abu ya amfanar da shi, a'a dukkan al'amari a hannun Allah ce, a hannun Allah yake. Innal amra kulluhu lillahi, dukkan al'amari a gun Allah yake, shi yake tabbatarwa duk abin da kaga ka samu, to dama an riga an rubuta sai ka same shi, duk abin da kaga ka rasa, to dama an riga an rubuta ba rabon ka bane ba, ba za ka same shi ba. Sannan yake cewa kuma wa mimma razaqnahum yunfiqun, abu na biyar shine duk abin da Ubangiji ya ba su, ya arzuta su da shi, ya wadata su da shi, to suna ce suwa dan Allah, ba dan wani ya gani ba, ko wani ya bari, ko dan wani ya yabe su ba. Wa'innan su ne mummune na gaskiya. shi sun ya wajibi ne mu kasance mu rataya wa zakatunmu riga ta imani. Wallahi duk lokacin da bawa zai samu ko ya tuhatar da kanshi da riga ta imani, to ya riga ya sha a rayuwar shi. Nan mallan zai ambata mana wa'ansu siffofi na wannan bawan Allah, wanda kowace siffa inda bawa zai siffanta da ita kadai, to wallahi zai samu lamunin shiga gidan aljanna insha Allah. Shine yake bayyana mana wannan bawan Allah kamar yaban ko yaban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ne ya ce mai mu'minun munibun, mu'mini ne kuma mai neman komawa zuwa ga Ubangiji. Saboda shi duk wanda yake neman komawa zuwa ga Ubangiji, Allah yana son haduwa da shi, kamar yadda manzon Allah yake bayyana mana a hadithin Aisha, yake cewa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu, duk wanda yake son haduwa da Ubangiji to Allah yana son haduwa da shi, kuma duk wanda yake kyamatar haduwa da Ubangiji to Allah yana kyamatar haduwa da shi. Aisha take cewa manzon Allah, eh, waye yake son mutuwa, waye yake so ya hadu da Ubangiji, ai sai an mutu ake haduwa da Ubangiji? Yake cewa a'a, yace su ne wa'inda lokacin da mutuwa ta zo musu, to kullun idan mutuwa ta zo musu, mala'ikun da zasu zo su musu albishir, idan sun musu albishir in wannan guda biyu, la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, babu tsoro na abinda zaku tarasa a gaba, kuma ba bakin ciki na abinda kuka bari a nan rayuwar ku ta nan duniya. Allah zai iyar muku. Yake cewa to wa'innan a lokacin nan ba abinda yake hamami illa ya hadu da Ubangijin shi. Wanda ku yi ga azaba ta Ubangiji to a lokacin ne yana kyamata haduwa da Ubangiji, kuma Allah baya son haduwa da shi. Ya sanya idan an dauki ran su kwankwasa, mala'ikun da suka dauki ran su kwankwasa sama ta farko, su ce a bude musu, su ce a ku koma ji, wannan ran bata da wuri a saman bakwai a cikin sama. Allah kiyaye mu. Malaike cewa al-Imamul Kabira shine jagora, limami wanda yake babba, sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sahabi na manzon Allah tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi. A barka da wannan kadai wannan matsayin, a ce maka sahabi ne kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, an gama maka komi a rayuwa. Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana matsayi na sahabban shi, yake cewa na rantse da wanda raina ke hannun shi, da daya daga cikin ku wa'inda ku ba sahabbaina ba zai ciyas, ko da sahabina zai ciyas daidai da muddo guda ko rabin muddo guda, ya bada fi sabilillahi, gero ne, hatsi ne, ko wani abu makamancin haka, daidai da muddo ko rabin muddo, yace wallahi bai kai ba abinda wani ku zai ciyas daidai dutsen Uhud dukkan shi a matsayin zinariya. A ga wannan ya isa ya nuna maka lalle sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun riga sun sha. Shi sun ga Ubangiji yake yaban su, wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar alladhina taba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an. Ayun harkon da wanda suka zo baya dukkan su Ubangiji ya riga ya yarda da su. Ya yarda da su. Haka kuma ya bayyana mana duk da su ma a cikin sun da kai matsaman mu da kai mataki, a gani la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Bai yuwa a hada wanda aka fara gogormaya da shi tun ana boye, arqam bin arqam daru arqam bin arqam, aka huto ake fafatawa, aka yi shekara 13 a Makka, aka dawo Madina aka yi shekara 8, bai yiwa ka hada shi da wanda sai da aka zo shekara ta 8 aka samu addini ya zamanto kowa ya yarda ya aminta, kana so baka so tilas kai imani, bai yiwa ka hada su. Shine Ubangiji yace la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal, bai yiwa a hada darajar wanda ya riga ya tiyasu da dukiyar shi, yazo yayi yaki, yayi fafutuka, yayi gogormaya akan wannan addinin na musulunci daga lokacin da aka aika manzon Allah hazzawa shekara ta 8 daga hijira. Yake cewa da wanda kuma yazo ya tiyasu yayi jihadi bayan an yi fatahu Makka shekara ta 8, yace he dai ulaika azum darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa innan nahrukum sun hi girman daraja. Yace amma dai wa kullun wa'ada Allahu alhusna, kowanne Ubangiji ya mai tanadi, ya mai alƙawali wanda yake kyakkyawa shine gidan aljanna. Kaga wannan su suna da lamani, suna da garantin gidan aljanna, amma dai mu a yanzu ba wanda yace maka garantin gidan aljanna. Duk wanda ku yace ya maka garantin gidan aljanna, ce baka ji ka goma ka tai ka ci balango, yayi maka alheri akan wannan garantin da aka maka. Saboda shi ma ta kanshi yake, shi ma bai isa ba ya tabbatar wa kanshi abinda yake sa ran sa kuma duk wanda ko zai ikirarin yana da wani ceto a gobe kiyama to wannan ka bar shi ka shafa mai lahiya saboda wa'annan su ne batattu saboda ba wani wanda ya isa yi ceto a gobe kiyama in ba wanda ubangiji ya bashi izini ba manzal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni wala tanfa'u ash-shafa'atu indahu illa liman azina la ba wani ceto wanda zai yi amfani a gobe kiyama sai wanda ubangiji ya mai izinin yin ceto a gobe kiyama Allah sanya muna daga cikin wanda za a ma izinin yin ceto a gobe kiyama shi ne yake cewa Abu Musa al-Ash'ari at-Taymi al-Faqih al-Muqri Abdullah ibn Qais al-Yamani shi ne Abu Musa al-Ash'ari at-Taymi bangaren kabilar su at-Taymi al-Faqih al-Muqri malami ne wanda yake da fahimta ta addinin musulunci kuma makaranci na al-Qur'ani shi ne ake kiran shi da Abdullah ibn Qais shi ne ainihin sunan shi al-Yamani mutumin garin Yaman yace aslama bi Makkah ya musulunta a garin Makka thumma qadima ma'a ahli as-safinatayn ba'da fatay khaybar bi thalathin yace sannan yazo garin Madina tare da ma'abuta ko tare da jirgin ruwa guda biyu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bude garin Khaybar da kwana uku nan mas'alar ahli as-safinatayn duk da malam zai ba mu labarin zai kawo mana riwaya wanda shi Abu Musa al-Ash'ari ya kawo akan yanda aka yi suka huto daga garin Yaman ya musulunta a garin Makka suka koma suke yada musulunci a garin Yaman lokacin da suka ji labarin ai ga manzon Allah ya mai hijira daga garin Makka ya koma garin Madina musulunci ya tsaya da kawuwan shi sai suka dauko jirgin ruwan su suna nihin su zo su iso garin Madina jirgin ruwan ya kada da su garin Habasha da suka tayi suka gamu da Abu Ja'far wannan Ja'far bin Abi Talib a lokacin nan sai suka hadu kuma aka yi jirgi guda biyu aka dawo garin Madina aka zo garin Madina gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine nan ya kawo yake cewa min ahli ma ahli safinatayn tare da tawaga guda biyu na jirgin ruwa guda biyu wanda suka fito daga garin Habasha zuwa garin Madina tare da shine tawaga ta su al-ash'ariyin Abu Musa al-Ash'ari da tawagarsu surin 51 kai sannan kuma da tawaga ta Ja'far bin Abi Talib dan baffa ko baffa na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan da zamu zo kan hadisin insha Allah sai mu tsaya akan shi yake cewa fa qasama lahum an-nabi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi abinda aka samu na daga ganima manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya raba ya basu yace wa gaza yayi yaki tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wajahada kuma yayi jihadi tare da manzo Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi wa hamala anhu alaman kaseeran su da yawa idan za a huta yaki tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana rike tuta ta tawaga ta musulmai yace wulliyal basara an dora shi ya kasance shine hakimi ko shine gwamna a garin Basara lokacin da Umar bin al-Khattab yake khalifanci haka da lokacin da Uthman bin Affan yake khalifanci yace wulliyal Kufa kuma an nada shi ya kasance shine gwamna a garin Kufa wa biha mata a garin Kufa Allah ya dauki ran shi ya mutu yace wa kana mimman hajar ila al-Habasha radiyallahu anhu yana ɗaya daga cikin mutanen da suka yi hijira daga garin Yaman zuwa garin Habasha ko kasar Habasha wannan kenan shi san ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake jinjina musu yace suna da ladan hijira guda biyu su mutanen garin Yaman wanda a cikin su da kai Abu Musa al-Ash'ari qala al-imam al-dhahabi rahimahullahu ta'ala imam al-dhahabi a cikin sirr wa alam an-nubala yake cewa qad kana abu musa sawwaman hali na abu musa al-ash'ari ya kasance mutun ne mai yawan azumi yawan azumi kuma yana gadarwa bawa ya kasance yana da wata koha wadda ubangiji ya tanadar mai a gobe kiyama wadda zai shiga gidan aljanna da ita ce wadda ake kiranta da ar-rayyan da zaran bawa ya kasance sawwaman mai yawan azumi ne to tabbas a gobe kiyama za a ce to ku shiga ga kofar ku can wanda za ku shiga gidan aljanna Allah sanya muna daga ciki yake cewa qawwaman mai yawan tsayuwar dare ne wanda kuma tsayuwar dare mun sani irin abin da take gadarwa bawa a rayuwar shi da tajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiquna fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'maluna wa inda suke nisanta shimhudar su cikin dare yace to wannan junubuhum yad'una rabbahum khawfan wa tam'an halin su a wannan idan sun nisantu shimhudar su yace suna roƙon ubangiji suna masu kwadayin abin da yake gun ubangiji suna masu jin tsoron abin da yake gun ubangiji na daga azabar shi yake cewa to irin wa'annan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin wa'annan masu irin wannan halin masu tashi da dare suna qiyamul layli to rai bat san ba irin abin da ubangiji ya tanada mata wanda zai horanta mata a ranta a gobe kiyama sakamakon abin da ta kasance tana aikatawa shine na tsayuwar wannan dare akwai wannan ba karamin gata bane ba shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tashi yaban Hafsa ɗaya daga cikin mace gun shi ya Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa bayan ya sake ta yake cewa kada sawama qawama ta kasance mace ce wadda kullun cikin azumi take kuma kullun cikin sallar dare take akwai wannan shine dalilin da ya sanya ko yana ɗaya daga cikin dalilan ko manyan dalilan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya miduta kana sawama qawama Allah datar da mu da rusufantuwa da wannan siffofi sai Imam Zahabi yake cewa rabbaniyan malami ne mai aiki ne da abinda ko masani ne mai aiki ne da abinda ubangiji ya sanar da shi ko mai karantar da mutane ne abinda ya sani kuma mai riko ne da abinda ya sani kuma mai karantar da mutane ne kananan ilimin muka da aka ce ar-rabbani kamar yanda Imam al-Bukhari ya fassara shi shine wanda yake ko riwaya ce ta Imam al-Bukhari Abdullah ibn Abbas ya fassara shi yake cewa mutumin da yake karantar ko wanda yake tarbiyantar da mutane da kananan ilimi kamun manya-manyan ilimi wannan shi ake kira da ar-rabbani ya kawo dalili yayin wannan cikin suratu ali walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusuna ku kasance malumai su karantar da mutane abinda zai fa'idantar da su na da kananan ilimi kamun a kai manyan ilimi to Abu Musa al-Ash'ari idan aka ce maka rabbani kamar yanda malumai suke fassara shi bai yiwa a yi itlaqin kalmar rabbani akan mutum sai idan ya hada wannan sakobin na farko ya kasance masani ya kasance yana aiki da abinda ya sani sannan kuma ya kasance yana karantar da mutane da abinda ya sani kaga idan ya hada wannan siffofin guda uku a wannan lokacin za a ce wani rabbani ne yace baya da haka zahidan mutum ne wanda yake gudun duniya a harshen Bahaushe yake cewa gudun duniya sai dai idan muka dauka gudun duniya in aka ce zahid ba wai mutumin da ya saki duniya ba shi ba ruwan shi da duniya bai dawo ba da ya sa mai kyau bai dawo ba da ya ci mai kyau bai dawo ba da ya hawo mai kyau ba wannan ba su gudu bane ba wannan ba zuhudu bane ba zuhudu shine mutum ya nesantar da kanshi da duk abinda ba zai kasance mai alkhairi ba a gobe kiyamar shi wannan shine ake kira da zuhudu idan muka dauka da kai wani wanda yake da zuhudu sama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai ba zahiri kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzon mu kuma sallallahu alaihi wasallama bai taba haramtawa kanshi ba abinda aka halatta mai ba kamar yanda ubangiji yake bayyana mana a farkon tahrimi yake da limatu harimu ma ahallallahu laka ya tsai ka haramtawa kanka abinda Allah ya riga ya halatta maka ka kai ka cika ayanka tabtaghi mardata azwajika wallahu wa tabtaghi mardata azwajika kaga shine wannan yake karantar da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi duk abinda zai yi ko yayi amfani da duk abinda ubangiji shi ya halatta mai na daga daddada bi haramtawa kanshi ba to dan me yasa kai zaka zo ka ce a kai zuhudu ne ka daga wando ka sa azuwaki ka ringa yawo da gumama kullun ka ringa wannan baka kuma kana da wadata a ka sa mai kyau ka tuhatar da kanka mai kyau ka hawo mai kyau ka gina mai kyau ka ci mai kyau duka wannan yana ɗaya daga cikin zuhudu shi sanya da kai ibn al-qayyim a cikin madarijus salikin ya kawo wata magana ta imam ahmad ibn hanbal imam ahmad ibn hanbal yake cewa idan muka dauki zuhuduwa muna iya kasa shi gida uku ko yana iya kasancewa a huska guda uku yace huska ta farko shine barin duk abinda ubangiji ya haramta maka wannan shi ma zuhudu ne ka kaurace wa abinda ba zai maka amfani ba a goben ka kiyama idan ka aikata shi
yace shi ma wannan shine ake kira da zuhudul awam, wannan kowa da kowa yana cikin shi, kowa yana siffantuwa da wannan mas'ala ta yin zuhudu. Shine duk abin da ubangijinka yace ma kada ka aiwatar da shi, wajibinka ne ka nisance shi, shi ma wannan zuhudu ne. Yace na biyu shine tarkul fudul min al halali, duk abin da wani abu wanda bai da halaka ne amma dai bai maka wani amfani a rayuwarka, yace wannan kuma sai ka shafa mai lahiya, shine ake kiran shi da zuhudul khawas, shine wanda ɗaiɗaikun mutane suke siffantuwa da irin wannan abu, ba ruwana da abin da bai dame ni ba a rayuwata ba wanda bai mini amfani a wannan rayuwar ta duniya, shine ake kira da zuhudu, wannan tarkul fudul min al halali, shine kowa ko kuma kebantattu da mutane su suke kebantuwa da irin waɗannan zuhudan. Sannan na uku shine tarku ma yushghilu anillahi, mutun ya bar duk abin da zai shagaltar da shi da ubangiji, duk abin da wani abu ne wanda bai da amfani. Kaga kasuwa ai baka ce ba ta shagaltar da kai da ubangiji ko ta hana ka abin da wannan wajibi ne, sai ka auta ka nemi halakainka, Allah ya lota maka a cikin kasuwa, sai ka ce ba ka so muleka magani Abdurrahman ibn Auf, ina kyautar zan a yanzu da wahala a samu mai irin kudi na Abdurrahman ibn Auf a wannan duniya, mutumin da yake daukan sadaka ko ya kyauta ga iyallan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wata rana mun yi karatu a Abdurrahman ibn Auf, irin abin da ya dauka ya ba wa ko 400,000 ya dauka ya ba mace kun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, alalace ka same shi sama da miliyar 8 ya dauka ya ba su. Wannan kuma wannan bai ma san da ya bada ba, shi da bakin shi yake cewa wallahi zan ga wani abu a ƙasa ina tsoron in daga in dauka ya kasance mini zinariya, yace ko ka ko ƙasa ya dauka ya kai kasuwa, yace wallahi ya kasa hi an saya kuma hi ya samu riba. Kaga wannan baka ce musu ba bu san ba menene zuhudu ba, sun yi kasarin zuhudu kuma sun yi amfani da abin da Allah ya wadata su da shi na daga dukiya, ba su kumtatawa kansu ba. Shi sanya ubangiji yake bayyana mana a cikin surat liyunfiqu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, ka ci mai kyau ka sha mai kyau, wa'inda kake tare da su ka tuhatar da su mai kyau ka ci mai kyau, wannan duka wannan abu ne wanda ubangiji ya riga ya maka baiwa, dan haka ka mori wannan baiwa wanda zai yi maka, wanda ko Allah ya tawaye mai sai yayi gulgulan abin da ubangiji ya ba shi ko gulgulan halin shi. Wannan shine yake cewa kenan na ƙarshen kenan shine tarku ma yushghilu anillahi, duk abin da zai shagaltar da kai da ubangiji wani abu ne wanda inda zaka shige shi to zaka nisanci da ubangiji, to ka bar shi ka shafa mai lahiya. Wannan shi ma yana ɗaya daga cikin zuhuru, yace wannan shine zuhudun na al-arifin, na malumai wanda suke masana, duk abin da zai gani bai da wani amfani a rayuwar shi ta gobe kiyama, zai bata mai haduwar shi ko tsakankanin shi da shi da ubangiji ko zai nisantar da shi da shi da ubangiji, to sai ya shafa mai lahiya ya tayye shi. Amma dai dukkan wani abu wanda ubangiji ya halatta maka bai kamata ba ka ce a kai zahiri ne kai ka nisantar da kanka kai bar ruwanka kurum ka nisantar da kanka ka haramtawa kanka kai ta ba kanka wahala a rayuwarka ta nan duniya. Shi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, da abinda ubangiji yayi maka shine ka gode mai, ya za ai ka gode mai shine wannan ni'imar da yayi maka ka sanya ta a inda ubangiji yace ka sanya ta, kada kasance ta wannan ni'imar ta taimaka maka wurin sabon ubangiji, a'a ta taimaka maka wurin aiwatar da rayuwarka ba tare da ka nemi wani ba, ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka suturtar da kanka mai kyau, haka kuma ka kyautata wanda kake mu'amala tare da su, su masu amfani da kai. Sai yake cewa abidan kuma mai yawan ibada ne, mimman jama'a al-ilma wal amala wa salamatus sadar, yana ɗaya daga cikin sahabban da suka hada ilimi kalkashin babban malami shine manzonmu sallallahu alaihi wa sallama, kuma da aiki a gaban babban malami wanda ya isar da sako shine sallallahu alaihi wa sallama, wa salamatus sadar kuma da wankakken kirji wankakken zuciya. Wannan dukkansu abubuwan da malam ya kawo mana sababba ne daga cikin abubuwan da suke sanya bawa gidan aljanna. Kaga idan an ce maka wankakken zuciya shine can a cikin shu'ara ubangiji yake labarta mana yake cewa illa man ata Allah biqalbin salimin yawma la yanfa'u malun wala banunun illa man ata Allah biqalbin salimin, rago ba kiyawa rana ce wadda dukiya da diya ba za su ma bawa amfani ba sai wanda ya zo ubangiji da wankakken zuciya ko da amintattar zuciya. To kaga shi kuma daga cikin halayyar shi zuciya gare shi wanda take amintatta, zuciyar da bata rike wani a cikin rai, zuciyar da bata da kyashi, zuciyar da bata da hasada, zuciyar da kullum kokarin ta yazo aita neman ma mutane alkhairi. khairun nasi anfa'uhum lin-nasi mafi alkhairin mutane shine wanda zai amfanar da mutane ko mun kadan inci to ya kasance yana da wannan zuciya mai kyau zuciya wanda zake amintatta yace lam tughayyiruhu al-imara jagorancin da aka bashi mallan ya mana bayani a can baya Umar da Uthman sun jagorantar da shi kasar Basra shine gwamna a can haka ya kasance jagora ko gwamna a kasar Kufa amma dai dukkan wannan bai sanya ba wannan jagorancin da aka bashi ya rikida ya mai da duniya ita ce gurin shi a gurin shi kullun ya za a yi wanye a gaban ubangijin shi lafiya yace wala tarrabi dunya haka kuma duniyan nan bata rude shi ba an bashi mulki yana jagoranta sai abin da ya umarni za a aiwatar wannan bai rude shi ba ya saba wa ubangiji ko kuma ya zalunci talakkan da suke karkashin shi wannan shine Abu Musa al-Ash'ari malaike cewa wa yahki lana Abu Musa radiyallahu anhu qissata hijratihi fa yaqula Abu Musa al-Ash'ari yana ba mu labarin qissa hijirar shi da yayi daga kasar Yaman zuwa kasar Habasha kuma daga kasar Habasha zuwa garin Madina yake cewa kharajna min al-Yaman fi bid'in wa 50 min qawmi yace mun huta daga garin Yaman tare da wata tawaga mutum 53 zuwa 59 muka huta daga kasar Yaman yace wa nahnu thalathatu ikhwatin kuma a cikin mu da kai mu ɗan uwa guda uku yace da ni wa Abu Ruhum wa Abu Amir wa'annan sune ɗan uwana wanda suke najini wanda muka huta ba abinda muke nuhata illa mu isa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace fa akhrajatna safinatuna ila an-najashi kurum jirgin ruwanmu sai ya kada mu zuwa kasar Habasha zuwa ga sarkin garin Habasha shine Najashi kaga ga inda suka nuha kuma ga inda jirgin ruwan su ya kai musu wannan kuma haka ubangiji ya tsara al'amarin shi ba dan komai ba dan su samu ladan hijira guda biyu yace wa indahu Ja'far wa ashabuhu a wurin Najashi wannan sarki na Habasha da kai Ja'far da kai kuma abukan Ja'far waɗanda suka yi hijira can baya mun yi bayani akan hijira hijira ta farko mun yi bayani akan hijira ta biyu sune mutum 70 da wani abu waɗanda suka tafi kasar Habasha suka zamna wurin Najashi suna jiran ko ya al'amarin musulunci zai kasance in kura ta nawa su dawo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kasancewar hijira ta farko sun yi ta labari ya ci musu ai addinin musulunci ya yada a garin Makka to wannan kura ta riga yayi ta lafa manzon Allah yana aiwatar da addinin shi a garin Makka babu tsangwama suka tattaro suka dawo dawowar da suke yi he suka tar ashe irin azabar da ake yi a yanzu ta lullumka azabar da aka yi a da a lokacin nan ko manzon Allah ya sake umurta su suka tattara suka tawaga da su 12 yanzu kuma suka koma wurin 72 da mata guda 11 haka nake sarai can kuma mutum 10 mata guda 2 ban manta ba lissafin waɗanda suka yi hijira ta farko da hijira ta biyu yake cewa to ya tarar su mutanen garin Yaman su Abu Musa al-Ash'ari sun tarar da Ja'far da waɗanda suka yi hijira daga garin Makka zuwa Habasha tare da Ja'far a wurin Najashi yace fa aqbalna hina ftatahat Khaybar sai muka huskanto ko muka kamo hanya muka huskanto zuwa garin Madina lokacin da aka bude garin Khaybar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bude garin Khaybar a watan Safar ko kuma ratar Rabiul Awwal shekara ta 7 hijira daga garin Makka zuwa Madina bayan da aka yi sulhul Hudaybiyya a wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bude garin Khaybar a wannan lokacin su kuma akai katari can mallan a harko yace bi thalathin bayan kwana uku da bude garin Khaybar sai ga su sun zo garin Madina sun zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa bin san ba da me zan ji dadi ba dawo dan uwa na Ja'far ko kuma da budin da Allah ya yi mana na kasar Khaybar saboda irin abin da yake tsankanin su da shi da Ja'far shine a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce musu lakumul hijra marratayn ku innan mutanen garin Yaman ku innan sai Abu Musa al-Ash'ari da tawagaka kuna da ladan hijira guda biyu hijira zuwa kasar Habasha da hijira zuwa kasar Madina tunda hijira kamar yadda muka sani hukuncin ta la hijrata ba'da al-fath bayan an riga an bude garin Makka to babu wata hijira duk inda kake kada iya tsayawa kai addininka sai dai babin hijira babi ne wanda yake bude ila kiyamis sa'a duk lokacin da kaga akwai tsangwama a inda kake akan addininka to wajibinka ne kai hijira ka tashi ka bar wannan wuri sai dai idan larura ta ta nannake ka ka rasa yanda zakai kamar yanda ubangiji yayi rangwame a caccan da wa'inda suke da du'afa wa'inda wal mustad'afina minan rijali wal wildani la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila fa ulaika asa Allahu an ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura wa'innan suni aka yiwa rangwame
sai malai yake cewa hajartum ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hajartum ila najashi hijratku ta farko shine hijrar da kuka yi daga kasar ku ta Yaman zuwa kasar najashi wa hajartum ilayya kuma kun yi hijira daga wurin najashi zuwa urina ko kun yi hijira zuwa gare ni yace wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yuhibbu hubban jamman huwa wa qaumuhu manza Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yana san Abu Musa al-Ash'ari so wanda yake mai girma haka da shi da mutanen da suka zo ko da tawagar da tun suka zo daga garin Yaman fa an Anas bin qala daga Anas bin Malik radiya Allah shi tabbata a gare shi yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manza Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yace yakdumu alaikum gadan qaumun hum araqqu quluban lil islam minkum yake cewa wa an mutane goban nan za su taho zuwa gare ku wa'innan mutanen suna da laushin zucciya su kale-kale ce tana daukan wa'azi ba tare da an tursasa ta ba shine araqqu quluban lil islam minkum sun yi ku kaushin ko sun yi ku tabshin zucciya wurin karban musuluncin nan ba tare da an tursasa su ba kenan wa'azi yana shiga wurin su ba tare da an tursasa ba kurum su ina aka sa gaba ya za a yi mu dauka ya za a yi mu aiwatar wannan shine rayuwar su yace faqadimul ash'ariyuna wa shagarin sai ga mutanen garin ga garin Yaman ɗan kabila al-ash'ar sun zo zuwa manzo zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace falamma dano ja'alu yartajizuna lokacin da suka kusanto garin Madina sai ga su nan suna yin waƙe suna cewa gadan nalqal ahibata muhammadan wa hizbuhu suna cewa gobe zan mu hadu da masoyanmu shine Muhammadu da tawaggar shi ai wa'innan madallar ga wa'innan masoya wanda ake tarar da su yace falamma an qadimu tasafahu lokacin da suka zo sai suka shiga suke baiwa junansu hannu shine musafaha hannu da hannu suke badawa suna yi wa juna sallama fakanu awwalu man ahdasa almusafaha wa innan al-ashariyun sune horkon wa'inda suka fara yin musafaha a cikin addinin musulunci da kwai wannan hadisi wanda Imam Ahmad ya hutar da shi haka da wa'an sun su isnadin shi isnadi ne wanda yake ingantacce tabbas mutanen garin Yaman wa'inan tawaga ta zansu Abu Musa al-Ash'ari sune farkon wanda suka fara meka hannu da hannu shi kuma mun san irin gata wanda bawa yake samu idan suka yi musafaha tsakanin su tabbas Ubangiji yana kankare musu zunuban su har zuwa lokacin da zasu raba hannayen su tsakanin su idan ka meka wa dan uwanka hannu to ubangijin ku yana kankare muku zunubai har zuwa lokacin da kuka saki hannayenku tsakaninku kenan farkon wanda suka sannanta yin musafaha sune wa'innan mutanen wanda suka zo daga garin Yaman sune Abu Musa al-Ash'ari da tawagace sai malai yake cewa wa Iyad al-Ash'ari qala daga Iyad al-Ash'ari yake cewa lamma nazalat lokacin da ubangiji ya sabkar da wannan aya fa sawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna aya ce wadda take cikin suratul maida ya ayyuhal ladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatan 'alal mu'minina 'izzatan 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im yake cewa ya ku wanda kuka yi imani ku sani duk wanda ya sake yayi ridda akan addinin shi game da mummunai akan addinin shi yace to ya tabbata fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin Allah zai zo da wa'ansu mutane wanda ba ku ba wannan mutanen ba mutane bane ba daga cikin ku ba Allah zai kawo su daga wani wuri yace yuhibbuhum wa yuhibbuna suna son Allah kuma Allah yana son su azillatan alal mu'minina masu tausasawa ne akan mummunai izzatan alal kafirina ko masu tauri ne ko masu izza ne a gaban kafirai izzatan alal kafir yujahiduna fi sabilillahi za su ringa yaki dan dauka kalmar la ilaha illallah yace wala yakhafuna lawmata la'im ba sa jin tsoron zargin mai zargi wannan shine kaida ta addinin musulunci
duk abinda ake yi ko duk abinda kake aiwatarwa wallahi in kace baka yi wa Allah to Allah zai kawo wani ba baka ma san shi ba baka taba ganin shi ba za ce ai abinda ka saba kake yi wani ya dauke yana yi baka taba ma ganin shi ba zai zo ya jibinta al'amarin mu ne wanda haka Allah yake tsaran shi in kace ma baka ma addina to ba wanda kama in ba kanka ba Allah zai kawo wanda za su tsaya tsayin daka akan wannan addinin su taimaki wannan addinin kuma su yi wa wannan addinin shine kaida ta ubangiji saufa ya'ti Allahu biqaumin Allah zai zo da wa'ansu mutane wa innan mutanen yuhibbuhum wa yuhibbuna suna son Allah makuratar soyayya kuma haka ubangijin su yana son su kuma za su tsaya tsayin daka sari su yi wa wannan addinin hidima su dauka kalmar la ilaha illallah ba sa jin tsoron zargin mai zargi shine yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa hum qaumuka ya aba musa wa auma ilaihi yake cewa ai wa'innan mutanen wanda ubangiji yake bayani akan su saufa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna yace su ne mutanen ka ya kai abu musa al-ash'ari ya nuna da ya tsashi yake cewa ku ne ya ku abu musa al-ash'ari wannan aya kuma tana nan akan kowa da kowa duk wanda ya bijire wa wannan addinin yace ya fasa ma wannan addinin ko kuma a'a yana yi wa wannan addinin wani gata yace ya fasa ko dan an taba shi ko dan ya gaba a gode mai akan abin da yake aikatawa yace to wallahi ga ya shakuru mun shi Allah zai kawo wanda zai su tsaya tsayin daka su yi wa wannan addinin ko ba sa jin tsoron zargin mai zargi za su ba da dukkan su akan yi wa wannan addinin hidima wannan ita ce kaida a gun ubangiji sai malai ya kawo ma yake mana ƙarhi nawa ne yake sani to ina tunanin tunda mun zo gaba kenan zan mu tsaya anan insha Allah abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta ma iyayen mu da kakannin mu da malumman mu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makoman mu bukatun mu da alkhairi Allah ya biya mana abinda ba mu iya ba Allah ya iya mana marganyan mu da skarkaye mu gidan gaskiya muna fata wa ubangiji ya gafarta musu ya wasa a cikin kabarin su ya sanya aljanna ita ce makomarsu ɗan uwa da amana arziki da suke bara adda na nesa da na kusa muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi ya sanya albarka a cike da abinda rai ta kudurce na alkhairi muna fatan ubangiji ya tabbatar mata da shi ya sanya albarka a cike da abinda yake sharri ne game da rayuwar mu game da addinin mu game da iyallan mu muna fatan ubangiji ya nisantar da mu da shi ya baddala mana da mafi alkhairi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك